آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ما سورارو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادوا أشكين سابن شر من فتوى رحمة إن دني شيخ بلا كبر نكي جبات مقد وأن شري أهلين يجو تعرض شيخ مال مم الدكتور شيخ محمد سانو عمر يجل مو أتو بابا مال مي أتانجير شريعة نظرين الدين الإسلام دكي جامع بايرا أنان كانوا لا يا أيكم أنا دا ساق من تمديوي تلمبر ويا واتو سكولي تقص سكولي يا ربكوي tara takwas bakwai hudu sukuli takwas sukuli biyar bakwai takwas tara a takwas biyu tara takwas bakwai hudu. Za kuma iya aiko mana ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyin rahama @yahoo.com ko kuma a dandalin mu na sada zumunta wato Facebook. Akaramakallah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi أجمعين. أما بعد إن قام سورة رم وأن اللوكة شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل المكفار مجانا أكن ابن أبو بند سكشافي وتقال إيمان المؤمني من يشم فدا أكن زمن تور المؤمني إيمان سيكن كاروكم يكن ربو والقدم بيير ديك والله تعالى كوكما أكسر هكا. Idan bawa ya kasance mai biyayya ne da da'a ga Ubangiji Ta'ala, to imaninsa kullun zai rika hawa, zai rika karuwa. Idan kuma ya kasance mai saban Allah ne, mai kaucewa hanyar Allah ne, to kullun imaninsa zai rika kasa, zai yi ta raguwa. Akwai abubuwa da dama da Al-Qur'ani ya zo da su, hakanan sunnoni na Manzo Sallallahu Alaihi Wasallam suka tabbatar da su, wanda suke wato haɓaka imani da ƙara shi da sanya shi yana gaba-gaba ko da yaushe. Za mu ambaci wasu daga cikin waɗannan abubuwa insha Allahu a wannan shiri namu a lokuta daban-daban. Abu na farko wanda Al-Qur'ani ya zo mana da bayaninsa, kuma ɗaya ne daga cikin manyan abubuwa da suke haɓaka imanin bawa, suke sa imaninsa kullum zai riƙa hawa yana ƙaruwa, shine karatun Al-Qur'ani mai girma da tadabburin ayoyinsa, wato karanta shi da kuma tunani akan abubuwan da ya zo da su na ma'anoni. Yana daga cikin manya-manyan ƙofofi na ilimi waɗanda suke ƙara haɓaka imani, suke sa kuma imanin bawa ya kafu, ya tsaya da ƙafafuwansa ya yi ƙarfi. Allah Ta'ala ya saukar da littafinsa mabayyani ga bayinsa domin ya zama shiriya, domin ya zama haske, domin ya zama bishara da wa'azi ga waɗanda za su wa'azantu. Ayoyi da yawa sun nuna haka. Daga ciki akwai inda Allah Ta'ala yake cewa wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi. A wani gurin Allah ya ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. A wani wajen kuma Allah Ta'ala yake cewa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu 'ala 'ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. A wata surar Allah Ta'ala ya ce wa nazzalna 'alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. A wani gurin Allah ya ce kitabun anzalnahu ilaykum mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Hakanan Allah Ta'ala yake cewa inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. A suratul Isra Ubangiji Ta'ala ya ce wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. A wani gurin cikin suratul Qaf Allah Ta'ala ya ce inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw alqasama huwa shahid. To dukkan waɗannan ayoyi ne waɗanda suke nuna falala alqur'ani, suke nuna littafi ne na Allah Ta'ala Ubangijin duniya duka, kuma Allah Ta'ala ya sanya shi littafi ne mai albarka, littafi ne wanda yake shiryar da duniya gaba daya, kuma Ubangiji Ta'ala ya sanya ya zama waraka ne daga dukkan cututtuka, musamman cututtukan da suka shafi zukata. Yana warkar da zukata, yana cire musu shubuhohi da sha'awoyin da suka cika su sannan kuma Ubangiji Ta'ala ya sai Al-Qur'ani ya zama bishara ga mu'minai, ya zama rahama ga talikai, ya zama abin wa'azi ga masu wa'azantuwa. Kuma Allah Ta'ala ya sanya shi Qur'ani ne mai shiryarwa zuwa ga hanyar da take mafi zama miƙe, mafi miƙewa. Kuma Ubangiji Ta'ala ya sarrafa ayoyinsa suka kunshi bushara suka kunshi kuma narko ga waɗanda suke masu jin tsoron Allah, narko ga waɗanda suke masu kaucewa Allah, bushara ga waɗanda suke masu jin tsoron Allah. Don haka wanda yake karanta Alkur'ani kuma yana tadabburin ayoyin Alkur'ani yana tintintini ga ma'anoninsa, zai ga ilimummuka masu yawa masu faɗi a cikin Alkur'ani, waɗanda kowane ilimi daga cikinsu yana ƙarfafa imanin bawa, yana ƙara haɓaka shi, domin a ciki zai ga maganar Allah Ta'ala wanda shi ne sarkin sarakuna duka, wanda duk mulki yake a hannunsa, wanda yabo da godiya da kirari duka suka tabbata gare shi, wanda dukkan al'amari suke a hannunsa, komai daga wajensa yake kuma komai wajensa zai koma, wanda shi ne ya daidaita bisa al'arshinsa, daidaitan da ya dace da zatinsa, kuma shi ne wanda babu wani abu da yake buya daga gare shi, babu wani abu a cikin masarautarsa da bai san da shi ba, ya san abubuwan da zukata suka kullata ko suka boye, ya san sirrin kowa, ya san wato sararin kowa, kuma shi kadai ne yake gudanar da sha'anin sarautar duniya gaba daya, yana ji yana gani, kuma shi ne yake bayarwa, shi yake hanawa, shi yake bada sakamako, shi yake ukuba, shi yake girmamawa, shi yake kaskantarwa, shi yake haditta, shi yake azartawa, shi ne mai kashewa, shi ne mai rayawa, shi ne mai kaddara komai, kuma shi ne yake nusantar da bayinsa zuwa ga abinda idan suka aikata shi za su samu sa'ada, za su rabauta, yana kwadaitar da su akan wannan, kuma yana gargadinsu game da abinda zai sa su su fada cikin halaka, yana sanar da su sunayensa da sifofinsa, yana nuna musu ni'imominsa domin su so shi, yana tunatar da su da ni'imomin da ya yi musu, yana umartar su da abinda idan suka yi to Ubangiji Ta'ala zai kara musu ni'imomin da yake ba su, kuma yana gargadinsu game da abinda idan suka yi Allah Ta'ala zai yi fushi da su, ya saukar musu da ukubarsa, kuma yana sanar da su abinda idan suka yi aiki da shi za su samu karramawa ta duniya da ta lahira, da irin abinda ya musu tanadi a lahira na gafara idan sun saba masa, kuma yana ba su labarin irin wato kyautatawa da yayi wa masoyansa, da kuma irin kaskantawa da yayi wa makiyansa, da yadda akibar kowanne wani bangare daga cikin bangarorin nan biyu ta kasance, yana yaban bayansa na kwarai, yana musu wato kirari da ayyukansu na kwarai da suka yi, da mafi kyan sihofin da suka sifantu da su, kamar yadda yake zargin makiyansa, yana ambatansu da mafi munanan ayyukansu da mafi munin sifofinsu, kuma yana bada misali da su, sannan kuma yana kawo dalilai da hujjoji mabambanta waɗanda suke masu ratsa zuciya, kuma yana ansa duk wata shubha da duk wani wata magana ta rikitarwa wanda makiya Allah suke yi, da mafi kyan ansa da yake bayarwa, yana gaskanta mai gaskiya ya ƙaryata maƙaryaci, yana faɗar gaskiya, yana shirewa zuwa ga tafarkin da yake madaidaici, yana kira zuwa ga hanyar da take hanya ce ta salama, hanya ce ta gidan aljanna, yana faɗar sifofinta da kyanta da ni'imar da take ciki da take cikinta, kamar yadda yake gargadi da jan kunne da nusantarwa game da abin da ya shafi gida na halaka, yana ambatan irin azabar da gidan abinan gidan halaka ya kunsa, da muninta da irin radadin da yake cikinta, sannan yana tunatar da bayinsa cewa su masu bukatuwa ne zuwa gare shi, tsananin bukatuwa, su waɗanda ba su da wadata ne ta kowane bangare, Ubangiji Ta'ala shi ne wanda yake da wadata, cikakkiyar wadata, ba za su taɓa wadatuwa ga barin shi ba daidai da kiftawar ido, amma shi ya wadatu ga barin komai, babu wani abu samanme da Allah Ta'ala yake da bukata zuwa gare shi, kuma babu wani abu na alkhairi da zai samu mutum face daga falalar Ubangiji. Ubangiji ne daga kuma taskarsa ne, daga kuma rahamarsa ne. Duk kuma wani abu da zai faru na sharri, to Ubangiji ta'ala shi yake hukunta shi da adalcinsa. Bawa lokacin da yake karanta Alkur'ani yakan ga yadda Ubangiji ta'ala yakan wato ja kunnen masoyansa, ya nuna musu kuskurensu da kalma wacce take mai laushi, kuma tare da haka yana gafarta kurakurensu, yana yafe musu laifuffukansu, yana karbar uzurrukansu, yana gyara musu abinda ya bace na rayuwarsu, yana ba su kariya, yana taimakon su, yana tsayawa da dukkan abin da yake maslahar su, yana kubutar da su daga dukkan abin da yake damuwa ce ko bakin ciki ne na duniya, yana cika musu dukkan wani alkawari da ya musu. Shine wanda yake majibincin al'amarin su, shine wanda yake masoyin su, ba su da wani wanda wato suke fifitawa wajen su sama da shi. Shi kuma yana son su, yana ba su taimako a bisa makiyan su. Babu shakka Allah ta'ala shine wanda ake madalla da kasantuwarsa majibinci kuma mai bada taimako. Bawa ba zai gushe ba duk sanda yake karanta Alkur'ani, yana hararo irin waɗannan ma'anoni, zuciyarsa tana nuna masa irin wannan ilimi, kuma imaninsa yana ƙaruwa, yana ƙarfi da wannan. Domin bawa idan yana karanta Alkur'ani zai ga cewa Allah ta'ala sarkin sarakuna mai girma ne, mai rahama ne, mai kyauta ne, al'amuransa duka masu ban sha'awa ne, masu ban ƙaye ne. Saboda haka bawa zai je yana son sa, yana ta ƙoƙarin yadda zai samu kusanci da shi, zai iya bada rayuwarsa domin ya samu soyayyar Ubangiji. Zai ji cewa babu wanda yake so sama da yadda yake son Allah. Zai zaɓi ya yardar da Ubangiji sama da yadda zai yardar da kowane ne. Zai rika ambatansa da harshensa, harshensa ainihin ya jike, ya yi taushi, ya tausasa da ambatan Allah, ya rika shauƙinsa. Ambatan Allah ya zama shine cinsa, shine shansa, shine ƙarfinsa, shine maganinsa na daga dukkan wata cuta da take iya bujuro masa, ta yadda idan ya rasa wannan zai ji cewa ya halaka, ya lalace, rayuwarsa ba za ta amfane shi ba. Babu shakka wannan yana zai haɓaka imaninsa da Ubangiji, zai ƙara masa jin kusanci zuwa ga Allah ta'ala. Shi yasa Ubangiji ta'ala ya umarci bayansa da su tsaya su yi tintintini game da ma'anonin da Alkur'ani ya kunsa. Allah ce afala yatadabbaruna alqur'an walau kana min inda ghayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan katira. Ashe ba za su yi tintintini da tadabburi game da Alkur'ani ba, da a ce daga wani yake ba daga Allah ba, to da sun ga sabani, sun samu sabani mai yawa a cikinsa. A wani gurin Allah yake cewa afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalha, me zai hana ba za su yi tintintini game da alqurani ba, ko kuwa zukata akwai marafan da suka rufe ta ne. A wani gurin Ubangiji ta Allah yana cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati walitadhakkara ulul albab, kuma wannan littafi ne da muka saukar maka mai albarka domin su yi tintintini cikin ayoyinsa kuma masu hankali su wa'azantu. Ubangiji ta'ala ya bayyana cewa abin da yake sa wasu su ɓace, su saki layi, su saki hanyar Allah, shine girman kan da suke yi, da rashin tadabburi da tintintini game da Alkur'ani da suke yi, da rashin tsayawa su saurare shi sauraro na fahimta. Allah yake cewa qad kanat ayati tutla alaykum fa kuntum ala aqabikum tankisun mustakbirina bihi samiran tahjurun afalam yadabbaru alqawla am ja'ahum ma lam yati aba'ahum alawwalin. Waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa waɗanda suka yi girman kai, suka juya, suka bar sauraron Alkur'ani, wannan shi yake sawa su kaucewa hanyar Allah, shi yake sawa su zama masu saban Allah, masu bijire masa. Su kuma mu'minai a kullum suka ji karatun Alkur'ani, to yana ƙara musu imani, yana ƙara haɓaka abin da yake cikin zuciyarsu na haske. Innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allah وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون لليه مني سوني وأن إذا أمرت الله زكاة فزاسه لو روى إذا أكرنت مسوا آيو ين الله سيسك آراء مسي إيماني كما برسك أبنجي جنسك دوغرو الله تعالى يقيا منا لابار متانا كركي وأن الله يباسه للتافي إذا أنا أكرنت مسوا للتافي الله سكن فادي akan fuskokin su sai sujjada suna kuka wannan ya kara musu nutsuwa ya kara musu imani ya kara musu saduda da mika wuya ga Allah wal aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a Allah ce ku yi imani da shi ku Qurayshawa da ake karanta mu ku ka ku yi imani da shi lalle waɗanda aka bawa ilimi gabanin sa idan ana karanta musu wato ayoyin Allah sai su fadi bisa wato habar su suna masu sujjada su ce suna cewa subhana rabbina tsarkiya tabbata ga ubangijinmu lalle alkawarin ubangijinmu abin aikatawa ne kuma su fadi akan habar su suna kuka wannan kuma ya kara musu nutsuwa saboda karatun alqur'ani da sauraron sa da tadabburi cikin ma'anoninsa manya-manyan ma'anonin da ya kunsa wannan yana haɓaka zuciya haɓaka imanin da yake cikin zuciya Allah ta'ala ka haɓaka mana imanin mu ka sanya mu cikin masu karatun alqur'anin ka safi da yamma kuma masu tadabburi cikin ayoyinsa Allah ka sa mu dace
amin summa amin malam tambaya ta farko take cewa menene hukuncin gudu a yayin da mutum ke tsoron kada sallah ta kubuce masa
to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za ku zo sallah ku zo cikin nutsuwa ku zo cikin nutsuwa abinda kuka riska ku sallata abinda ya kubuce muku ku cika wannan shine koyarwar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayar saboda haka ba daidai bane mutumin da zai fito sallah ya fito yana gudu yana haki har ya zo masallaci ba cikin nutsuwa ba annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake kenan ku zo fa alaikum bis sakinati wal waqar fa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu ku zo cikin nutsuwa da kame kai abinda kuka riska ku sallata abinda kuma ya kubuce muku to ku ci gashi wannan ita ce koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam idan mutum har yana so ya riski sallah to ya gaggauta fitowa da wuri wato ba ya zauna ba sai ya ji an yi iqama sannan ya fito yana haki sannan ya shigo masallaci a ya gaggauta fitowa yayin da ya ji kiran sallah ya zo ya samu sahun gaba yayi nafila ya zauna ya jira mutumin da ya zauna a masallaci yana jiran sallah to yana cikin ladan sallah mutukar dai sallaci ta zaunar da shi kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗayan ku yana cikin sallah mutukar dai sallaci ta tsare shi wato ya zauna a masallaci ba komai yake jira ba sai sallah to ana ta rubuta masa ladan masallaci ne har lokacin da biyun zai fito ayi sallah yana cikin wannan lada
na'am sai tambayar da take fito daga Maryam Brigade tace malam yaya ake walima a musulunci kuma ya halatta mata su yi taron walimar
to abinda ake cewa walima a harshen larabci shine ta'amul urs wato an yi aure abincin da za a yi a hado a ci wannan shi ake ce ma walima duk da cewa a Hausance muna fada da kalmar walima din mukan yi amfani da ita akan dukkan wani abinci da za a taro a ci don nuna farin ciki da wani abu da ya faru mukan kira shi walima amma a ka'idar larabci aka ce walima ana nufin abinda abincin da aka yi saboda wanda ya auri wance ko wance ta auri wani a hado a ci a taya su murna a yi musu addu'a Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin auren su ya ba su zaman lafiya da zuriya wacce take dayya ba wannan shi ake cewa walima kuma yadda maza ya halatta su halarci walima haka nan su ma mata ba wai ce aka ita walima ta kadaita wato ta kebanta da maza bane wani abu ne wanda musulunci ya ba da dama a yi kuma ya kwadaitar akan yin sa lokacin da Abdurrahman ibn Auf ya yi aure ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aulim walau bishatin kai walima koda kuwa da akuya ne wato koda akuya ce zaka yanka dafa naman ko a gasa a ci to kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi walima ga matansa da ya aura ko wasu daga cikin matansa da ya aura ya yi walima ya tare sahabban sa an hadu an ci abinci to duk sanda aka yi aure bayan an tare yadda wasu malami suka ce abin da yafi zama sunna ta kasance bayan an tare da kwana uku to bayan an tare da kwana uku sai a tara to ya tara abokansa tara ƴan uwa da dangi ya shirya musu abinci gurgurdan ikonsa gurgurdan abin da Allah ta'ala ya hore masa Allah ta'ala ya hore masa yanka shanu ne yanka bai da kudin yanka shanu amma zai yanka raguna ya yanka bai da su kaji ne za a ci yanka duk abin da dai abin da Allah ta'ala ya hore masa Annabi sallallahu alaihi wasallam wani da wani wata walima da yayi sai suka kawo taimako wani ya kawo dabino wani ya kawo ciku wani ya kawo zuma aka har hada aka yi walimar da ita saboda haka ba wai ce aka yin zaka walima sai ka kashe kuɗi mai yawa ba gurgurdan ikon ka kai abin nan ka yi wa mutane abinci shi kansa Abdurrahman ibn Auf da aka ce aure mu alau bishat koda da akuya ne saboda mai kuɗi ne yana da cikin masu kuɗin sahabbai kuma a lokacin ya samu kuɗi ne sosai da ya aure annabi ya ce to kai walima koda da akuya ne saboda ya fi karfinta shi yasa sai aka faɗa masa ba ana nufin idan mutum bai da akuya ba kai yayi walimar ko bai ko in yayi da akuya ba tai ba a'a shi ma an gaya masa haka ne saboda yanayin shi mai kuɗi ne ko babban mai kuɗi kace koda da akuya ne kai san ka gaya masa mafi kankantar abin da zai iya yi ne to abin da ake so a walima shine wannan haduwar a ci abinci ba a yadda a walima a gayyaci wani wanda ya isa ba wani kuma in ya zo wanda ake ganin kamar bai isa ba a kore shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi sharrin abincin walima shine wanda za a kirawo masu kuɗi a kore talakawa ci sharru ta'amil walima yud'a ilayya aghniya'u al-aghniya wa yutraku abin nan minha al-fuqara a kirawo waɗanda ake ganin sun isa masu kuɗi ne su kadai za su halarta ba wani talaka to ba za a barshi shiga ba annabi kira wannan sharru ta'amil walima mafi sharrin abincin walima saboda haka ya zama ka gayyaci mai kuɗi ka gayyaci talaka ka gayyaci mai ilimi ka gayyaci wanda ba mai ilimi ba ya zama ne ya tattala kowa da kowa gurgurdan yin abin da zaka iya ba wai sai aka yi in zaka yi walima tilas kowa sai ka gayyace shi ba to amma kada ka yi walima kawai ta yan tabarkalla ta sai wani ya isa sannan za a bashi a'a ya zama na akwai waɗannan wannan shine abin da ake nufi kada ka zata ana nufin in zaka yi walima duk gari kowa da kowa sai ka gaya masa wannan ba shine abin da ake nufi ba abin da dai kawai ake nufi ka ware wasu mutane wanda suke ganin su ne manya su kadai zaka yi da su halarci walima ko su shiga gurin walimar wannan kuskure ne a shari'ance sannan abu na biyu kada a yi saban Allah a wurin kada a zo a yi kaɗe-kaɗe maza da mata a cakuɗa ana raye-raye ana wasu kalmomi waɗanda ba su halatta ba sahabbai sun kasance idan suka je walima ma suka ga wani abin da yake na saban Allah ba sa zama kuma haka shine ya dace dukkan wani wanda aka yace shi wata walima ya je ya ga cewa saban Allah ake a gurin to kai ya zauna sai ya bar gurin saboda zama a gurin kamar yayi tarayya da su ne cikin abin da ke saban Allah ni'ima ce Allah ta'ala ya yi wa ɗaya daga cikin bayansa to shi kuma maimakon ya gode masa ta hanyar ya yi masa da'a da bi abin da yake so sai yake sai kuma yake yi wa shaidan biyayya to maimakon ya gode wa Allah da ya bashi ni'imar sai kuma ya zama yana yi wa shaidan ne godiya ta hanyar yi wa shaidan biyayya to kaga wannan babu tushen da ya kai haka Allah ne mai ni'imtawa amma kuma sai ya zama an bi shaidan amma shaidan da'a an masa abin da yake so an saba wa Allah to wannan bai dace ba to haka ya zama da walima ce babu saban Allah a gurin an tare ne a ci abinci sannan baya daga cikin sharadin walima wato a tara mutane a yi musu wa'azi walima abinci ake ci ba wa'azi ba wa'azi daban walima daban komai akwai munasabarsa kada mu ɗauka tun da dai an tara mutane to dole a yi wa'azi a'a inda aka ce a yi wa'azi a makabarta an kai mamaci dan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa'azi a makabarta amma yanzu a makabartar ba ana ake wa'azin ba sai a tara mutane wasu ma walimar kawai wa'azin ne ba ma abincin mutane su zo su taru a hana su abinci a samu a yi ta yin wa'azi to kaga wannan an canza walima daga yadda take Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi walima amma ba mu taɓa karanta cewa ko azuzuka yake yi ba wuri ne na hadu a ci abinci a watsi wannan ita ce walima a sunnanci a yadda maza za su yi da sharuɗan da ake cewa maza su kiyaye to su ma mata haka ne su ma su yi a junan su ba tare da sun yi abin da yake saban Allah ba babu cakuɗe cakuɗe ne a tsakanin maza da mata kusa bari da ƴan mata babu abin da yake na kalmomi waɗanda suke marasa kyau wanda ba su dace ba wannan shine abin da ya kamata a yi
na'am sai tambayar da take cewa malam dan Allah ina neman ƙarin bayani game da yajuju wa majuju da kuma zulƙarnaini
to zulƙarnaini Allah ta'ala ya bada labarin sa cikin suratul kahf cikin tambayoyin da ko an so shin tambayoyin da Qurayshawa suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda wasu ruwayoyi suka nuna Yahudawa sun umarci Qurayshawa su yi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama wasu tambayoyi guda uku ta in ya amsa duka to ba Annabi bane in ya amsa wasu sauran ya ce yana jiran a yi masa wahayi to Annabi ne tambaye shi game da ruh tambaye shi game da ashabul kahfi tambaye shi game da zulqarnain da kuma Allah ta'ala ya bada amsoshin waɗannan tambayoyi a cikin alqur'ani abinda ya shafi ruh Allah ta'ala ya bada amsarsa a cikin suratul isra yasalunaka anir ruh قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا سوكما أصحاب الكافي ذو القرنين الله تعالى عبادة أنسى سؤالكين سورة الكافي شيسا مقالة ذو القرنين تذود سيقر ويسألونك عن ذو القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا ayoyi masu yawa suka zo ya shafi guda da wani abu waɗanda suke ba da ansa game da kissa zulƙarnain zulƙarnain wani mutum ne da Allah ta'ala ya yi shi mutumin ƙwarai salihi adali mai sarauta kuma adali wanda Allah ta'ala ya ba shi ƙarfi ya ba shi mulki ya ba shi iko wanda ya yi yawo ya shiga ko ina da ina ya yi yawo a duniya wanda tsananin yawansa ta sa har ya kai ga mahudar rana da mafadarta kuma fadar rana da mahudarta wanda ya kuma shimfida adalci a cikin al'ummomin da ya ci karo da su ya kirawo su zuwa ga Allah malamai sun yi ta magana akan waye zulƙarnaini anan masu kissoshi da tarihi da waye kowa ya rika fadar abin da ya rika fada wasu ma suka ce Iskandarul Maqduni shine zulƙarnaini wanda kuma wannan ba gaskiya bane Iskandarul Maqduni wannan mutumin Yunan ne mutumin Greek ne mutumin abinnan Greece ne sannan kuma ba musulmi bane sannan ya zo bayan zulƙarnaini da wajen shekara 2000 to daga baya ma shi ya bayyana sannan ya yaki ne da Farisawa da Rumawa saboda haka ba shi bane Allah ta'ala ya ba labari wanda Allah ta'ala ya ba labari musulmi ne cikin ayoyin da muke karantawa a suratul kahfi za mu ga inda Allah ta'ala ya nuna mana cewa musulmi ne ne kullu ya zulqarnaini imma an tu'azziba wa imma an tattakhidha minhum husna qala amma man zalama fa sawfa nu'azzibuhu thumma yuraddu ila rabbihi fa yu'azzibuhu 'adaban nukra wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'un al-husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra to kaga wannan ayar tana nuna cewa zulƙarnaini mumini ne kuma ya yi imani da Allah ta'ala ya yi imani kuma da ranar lahira wanda sabanin al-Iskandarul Maqduni wanda shi mushriki ne mai bautar gumaka ba abin nan mushriki ne wanda yake bautar gumaka ba bai yi imani da wata ranar lahira ba saboda sun yi hannun riga ba shi bane Allah ta'ala ya gaya mana cewa zulƙarnaini ya yi yawo a duniya ya je magharib ash-shamsi inda rana take faduwa daganta tana faduwa fi ainin hamiatin wajada indaha qauma ya samu wasu mutane daganta tana faduwa a cikin wani idan ruwa na tabo wato idan ruwa ne tare da tabo, haka idan mutane ke nuna kamar anan take faduwa, anan take bacewa, anan kuma ya samu wasu mutane waɗanda suke ba mu'mine ba, Allah ta'ala ya bashi zabi, ko dai ya yaƙe su ya karkashe su, ko kuma ya kyautata musu ta hanyar musu tallar addini, yace to zai tallata musu addini wanda ya karɓi kalmar shahada shikenan, wanda kuma ya ki karɓa yace zai zama a cikin kafirci mai yake shi. Sannan daga nan ya gangara yaje inda kuma rana take fudowa, nan ma yaje ya samu mutane a cikin irin wannan yanayi, su ma yayi musu irin wannan, wanda yayi imani shikenan, wanda bai imani ba yace zai zauna ya dawo ba a cikin kafirci, shi ma ya yake shi. Sannan ya je ya samu mutane wanda suke rayuwa a tsakankanin wasu duwatsu, wanda su kuma suka nuna cewa ba za su ja da shi ba, ba za su yi rigima da shi ba, amma suna so ya taimaka musu, saboda akwai Ya'juju wa Ma'juju suna makotaka da su. Ya'juju wa Ma'juju halitta ne daga cikin halittun Allah, su ma suna cikin ƴaƴan Annabi Adam alayhi salam, kuma sun kasance suna fitowa su shigo garuruwa, su yi barna, su bata kayan amfanin gona, su yi kisa, su yi dukkan wani abin da bai dace ba a doran kasa. Saboda haka mutanen da suke makotaka da su a Turkawa ne suka nemi Ya'juju wa Ma'juju, ba suka nemi Zulkarnain cewa ya sanya shamaki tsakanin su da waɗannan mutane. Inna Ya'juju wa Ma'juju mufsiduna fil ard lahal naj'al laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Suka ce Ya'juju wa Ma'juju mutane ne masu barna a doran kasa, domin suna fitowa lokaci bayan lokaci daga kasar su, su shigo kasar mu, su lalata mana amfanin gona, su karkashe mana mutane, mu baka kuɗi mana mu biya ka lada, ka sanya wani shamaki tsakanin mu da su. Zulkarnain ya ce abinda Allah ta'ala ya bani na iko ya fi min sama da abinda za ku bani na lada, sai dai ku taimaka min da ma'aikata, ba ina ne kowace, ku taimaka min da ma'aikata, aja'al lakum bainahum wa bainahum radma, in sanya wani shamaki tsakanin ku da su. Shi ya ce atuni zubar al hadid hatta idha sawa bainas sadaqaini qala anfuqu hatta idha ja'alahu naran qala atuni ufrig alayhi qitra fama istata'u an yadhharahu wama istata'u lahu naqaba. Yace su kawo masa guntattakin karafa zuba tsakankanin dutse da dutse, ya daidaita tsakankanin su, yace su zuga wuta, su hura wuta, suka hura wuta ta ruru, sannan yasa aka kawo narkakkiyar dalma aka zuba a ciki, ya tada wata katanga wacce ta zama ta raba tsakanin waɗannan mutane da Ya'juju wa Ma'juju. Allah ya ce to ba za su iya, ya ce musu to ba za su iya hauro wannan katanga ba, kuma ba za su iya huda ta ba. Ce to amma wannan rahama ce daga Ubangiji na, idan wa'adin Ubangiji na ya zo na fitowar mutanen nan, wannan katangar za ta rushe, wannan katangar za ta rushe. Akwai katangar da take cana a yanzu wadda ita ce kusan ta yi kama da wannan da Alkur'ani ta'ala yake gaya mana, ta katanga ce wadda take ta raba, wato wadda take a cana, sun ce wannan katangar ake ishara. Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana kamar cikin sahih Bukhari ya tashi cikin dare, yake ta da matansa, yake ta tashi su yi sallah, wailun lil arabi min sharrin qad iqtarab, cikin wato abin nan bane ya tabbata ga larabawa daga wani sharri da ya matso kusa, a yau an bude wato wata ƴar kofa tsakanin mu da Ya'juju. Yayi ishara da dan yatsansa Sababa da babban dan yatsansa da dan yatsansa Manuniya, wato ya hada tsakankanin su, yace kamar dan haka ya nuna wata ƴar kofa da za ta kasance tsakanin yatsanka babba da karama idan ka ainihin hada su. Yace to an bude kofar su gwargwadon haka, wannan yana nuna cewa suna nan suna ta kokarin rarakar wannan katanga sai da za su fito, kuma in sun fito min kulli hadabin yasulun, daga ko ina za su ta kwararowa. Kaga ya nuna cewa akwai su, suna nan halitta ce da Allah ta'ala yayi. Akwai hadisi marasa kyau da suka zo da yawa na masu abin nan, masu tarihi ko al-qasasun, inda suke ba da labari irin wanda ba shi da kan gado, ko a ce ɗayan su yana shimfiɗa da kunnen sa, ya rufe da ɗaya kunnen nasa, wannan din magana ce wadda ba ta da ba ta da wani tushe ko a ce ɗan gudulgujin ne in gajejjeru in kaza duk wannan iso shi ne da ba su da abin nan. To in sun shigo za su yi barna a doron ƙasa, bayan kuma a Annabi Isa alayhi salam zai addu'a Allah ta'ala ya sauka musu da wasu tsuntsotsi waɗanda za su rika halaka su har su zama sun ƙare a bayan ƙasa. To za su yi barna a bayan ƙasa lokacin da za su fito. Wannan su ne Ya'juju wa Ma'juju, kuma mun yi imani da su, sun sa cikin ashratus sa'atul kubra, sun sa cikin manya-manyan dalilai na tashin alkiyama, da wasu suna kokarin su yi tawilinsu ba cewa suka yi ƙarya ba ne, amma wasu sai ai turawa ake nufi, wani ya ce ba mutanen jahannam, wani ya ce kaza, wani ya ce kaza, wannan ba gaskiya ba ne. Yadda aka sifanta su da yadda abin da za su yi bayan ƙasa, za mu gaba shi ne abin da yanzu yake faruwa. In ka ce turawa, cikin turawa akwai musulmi waɗanda suke ba wai miyagu ba ne, ba mugaye ba ne, wannan kuma su ɗabi'arsu shi ne ɓarna. Inna Ya'juju wa Ma'juju mufsiduna fil ard, ɓarna suke yi ta ko'ina. Babu inda aka ce Ya'juju wa Ma'juju wasu daga ciki za su musulunta, za su zama masu da'awa zuwa ga Allah, wannan ba gaskiya ba ne. Saboda haka Ya'juju wa Ma'juju suna cikin manya-manyan alamomin alkiyama wanda za su kasance lokacin saukar Annabi Isa alayhi salam, kuma shi ne zai addu'a Allah ta'ala saukar musu da abin da zai halaka su, duniya ta samu sauƙin wato ɓarnarsu.
Na'am. Sai tambaya ta gaba ta ce, malam, mutum nawa shari'a ta yadda su haɗu a kan dabba ɗaya da sunan layya kamar sa?
To abinda malamai suke cewa, na farko dai a sani hadisai sun zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, musamman hadisin Jabir ibn Abdullah, inda cikin sahihi Muslim, hadisin Jabir ibn Abdullah wanda yake cewa sun yi tarayya, sun fita sun yi hajji tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sun yi tarayya a saniya ko sa ɗaya sun yi tarayya su bakwai a kansa, ko kuma raƙumi sun yi tarayya su bakwai a kansa. Wannan hadisai duk sun tabbata a cikin abin da ya shafi wato hadaya ta mahajjata da suka yi hajjin tamattu'i ko hajjin kirani. Sukan yi hadaya, kuma an halatta wa mutum bakwai su yi tarayya a sa ɗaya ko su yi tarayya a raƙumi ɗaya. Akwai hadisi guda ɗaya na Ibn Abbas da yana cikin sunan Nasa'i da Tirmidhi, cewa da yake cewa sun yi tafiya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka yi layya, suka yi tarayya sa ɗaya mutum bakwai suka yi tarayya a kansa, sannan kuma mutum goma suka yi tarayya a kan raƙumi. Wannan hadisi bai inganta ba. Hadisin Husayn ibn Waqid shi ya rawaito wannan hadisi. Husayn ibn Waqid ne ina jana Ikrima ibn Abbas, wanda shi kuma yana da abubuwa da yawa da yake rawaita wanda ba a samun masu goya masa baya a kansa. Sannan hadisan da suka zo na Jabir duka suna nuna cewa a hajji ne, babu wata tafiya da aka yi sahabbai suka yi tarayya a layya. A hajji ne suka wannan riwaya ta zo, ba a cikin layya ba. Wannan ta sa wasu malamai kaɗan, kamar Imam Malik, bai yarda cewa a yi tarayya a kan wata dabba guda ɗaya a alayya ba. Ya halatta wato mutum ya yi tarayya da iyalansa a kan abinda ya shafi rago, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. Amma abinda ya shafi sauran dabbobi a ce mutane su haɗu, shi Imam Malik yana ga ba haka ba ne. Wasu jumhur da dama daga cikin malamai su suna ganin ana iya kiyasin hadaya ɗin, wato layya ɗin, akan hadaya. Kamar yadda ya halatta a yi a hadaya, to haka ne ya halatta a yi a layya. Wasu daga cikin malamai da suna ganin haka, kamar Imam Ahmad, Shafi'i, Abu Hanifa, sauran malamai suna ganin ya halatta a yi. Kamar Imam Malik yana cewa ba za a yi ba. Kuma idan muka duba za mu ga a gaskiya duka hadisan da suka zo a wannan babin akan layya suka zo, ba akan hadaya suka zo, ba akan layya ba. Hadisi guda ɗaya ne wanda yake na Ibn Abbas, shi kuma hadisi shaz ne, ruwaya saba ta inganta ba gaskiya, duk da wasu malamai sun ce hadisi ne hasan, amma a cikin sanadinsa akwai Husayn ibn Waqid, wanda Imam Ahmad yake cewa yana kawo hadisai wanda cikinsu suna ƙunshe da ziyada, ban san daga ina yake samun su ba, in ji shi Imam Ahmad akan shi Husayn ibn Waqid. Saboda haka ruwayar wannan akwai magana akan ta ci karo da ruwaya sahihiya ita ce ruwayar Jabir ibn Abdullah saboda ka tarayya akan sa guda daya wasu malamai sun ce yana yiwa wasu kuma sun ce ba ya yiwa wanda suka ce yana yiwa wasu kiyasan sani akan hadaya ko kuma wancan hadisi wanda bai inganta ba wanda suka ce kuma zai yiwu ba suna duba cewa ibada ce ibada kuma ba a san a shigar da kiyasi a ciki domin sai a bude kofar kuma abin ya tafa daya wannan shine wallahu a'lam
na'am sai tambayar Aminu Yuguda ya ce malam yaya mutum zai yi zakkar hatsi a yayin da ya yi girbi
wato zakkar hatsi daman ita ba kamar zakkar dukiya ba kuɗi da abin nan da dabbobi wanda sai an sai sun shekara ita da zarar aka girbe kamar da Allah ya ce wato haqqahu yawma hasadihi ku bayar da haƙƙin salanar girbewarsa idan mutum ya girbe zai bada haƙƙi to idan mutum ya noma abin da ya kai khamsatu awsuq wato wuski biyar wuski ɗaya sa'i wato sa'i 60 shi yake wuski ɗaya sa'i 60 shi yake wuski ɗaya to sannan sa'i ɗin nan shine mudu hudu na Annabi sallallahu alaihi wasallama don haka in aka samu mutum yana da sa'i 300 wato zai kai sa'i 300 to wannan shine zai fidda zaka sa'i 300 nan malamai suna cewa gwargwadon sa ko kiyasan sa a ma'auni na zamani shine ya kai kilogram 650 wato mutum ya noma hatsin da zai kai kilogram 650 to wannan zai fitar masa da zakka gwargwadon abin da zai fitar ya danganta da wahalar da ya sha wajen noma shi idan ruwan sama ne ya shayar da shi to zai bada ushiri wato zai bada ushiri ushiri shine 1/10 zai bada ushiri wato 1/10 na wannan abin nan idan kuma shayar da shi yayi ba ruwan sama ne ya shayar da shi ba ban ruwa aka yi noman rani ne to wannan zai bada nisful ushuri wato zai bada 1/20 zai bada 1/20 na wannan abin nan saboda kan hisabin sa shine ya kai kilogram 650 wato ya kai sa'i 300 ya kai sa'i 300 zai bada ushiri wato 1/10 idan ruwan sama ne ya shayar da shi idan kuma shi mai gonan ne ya shayar da shi wato noman rani yayi to zai bada nisful ushiri shine 1/20 na wannan abin da ya girbe wannan ita ce zakka ta kayan noma na'am
sai tambayar da ta ce malam shin ya halatta idan mutum ya shigo masallaci ana sallah ya bi ta gaban mamu ya shige
babu komai shi sitirar liman ita ce sitirar mamu don liman yana sallah zuwa ga sitira to shi kenan wannan sitirar ta liman ta ishi mamu shi yasa ya zo a hadisin Abdullahi dan Abbas lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa sahabbai sallah shi kuma Abdullahi dan Abbas ya zo da jakarsa ya wuce ta tsakankanin sahu babu wani sahabin da ya ture shi ko tunkuɗe shi saboda su ba sa bukatar sutura a lokacin don haka za ka iya gidda ta gaban mamu tunda suturar liman ita ce suturarsu
wannan kuma take cewa malam menene hukuncin wanda ya sayar da kare ya yi amfani da kuɗin
Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana cin kuɗin kare kamar yadda ya hana cin kuɗin karuwanci ko kuɗin karuwa kuma ya hana cin kuɗin boka Annabi ya hana wannan duka hadisi ya tabbata da wannan saboda haka mutumin da ya sayar da kare ci kuɗinsa ya ci haram
ita kuma wannan tambaya ta ce malam menene ainihin abin da Yahudawa suke bautawa
to asali Yahudawa su ne waɗanda suka bi Annabi Musa alaihi salam wato Banu Isra'il ne da Allah ta'ala ya aiko Annabi Musa alaihi salam a cikinsu waɗanda suka bi shi su ake cewa Yahudawa ko dai saboda Allah ta'ala ya ba ko dai saboda faɗarsu da suka ce inna hudna ilaik ko kuma saboda ana jingina su zuwa ga Yahuda ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi Yaqub alayhi salam. To ala iyala aka ce Yahudu, ana nufin mabiya addinin annabi Musa alayhi salam. Bayan aiko annabi Isa alayhi salam, da yawa daga cikin Yahuda sun kafirce masa, sun mai yunkurin su ga sun halaka shi, Allah ta'ala ya kubutar da shi. Sun yi ta yi wa annabawa da Allah ta'ala ya aiko a cikin su jafa'i iri-iri, wasu ma suka kace su. Fa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun, haka suka rika yi. Duk sanda wani manzo ya zo musu da wani da abin da bai dace da san zuciyarsu ba, su kashe wasu, su kyale wasu, ko su karyata wasu, su kashe wasu. To haka Allah ta'ala ya tsaya mana irin ɗabi'a ta taurin kai da makirci da hasada da yahudu yake da ita a tsawon tarihi. Haka annabi Isa da ya zo suka karyata shi, suka jefe shi da cewa ɗan zina ne, suka yi yunkurin yadda za su kashe shi. Allah ta'ala ya kubutar da shi, suka kashe mabiyansa. Haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo shi ma suka karyata shi, suka ƙibinsa, suka ƙiyadda da shi. To duk wanda yake kan abinda suke kai shi ake cewa yahudi a yanzu. Asali waɗanda suka bi annabi Musa alaihi salam suka yi imani da shi a zamaninsa, suka yi masa biyayya, suka yi aiki da attaura, to waɗannan a ƴan aljanna ne kuma musulmi ne. Waɗanda kuma suka ƙaryata annabi Isa bayan ya bayyana, suka yi annabawa jafa'i, to waɗannan kafirai ne. Haka nan waɗanda suka zo lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko wanda suke a zamaninmu, dukkaninsu ba musulmi ba ne, duk da suna da awar cewa suna kan attaura, suna kan abin da annabi Musa alaihi salam ya zo da shi, amma kuma sun jirkita shi, sun babbata shi, kamar yadda Allah ta'ala ya ce yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi, suna caccanza kalmomi daga bigiransu da abin da Allah ta'ala ya aje su. Sun shigar da abin da babu a cikin attaura, sun kuma cire abin da yake akwai, sun saba wa hanyoyin da annabi, ko hanyar da annabi Musa alaihi salam ya wasu akai.
Na'am. Wannan tambayar kuma ta fito daga Muhammad Zakariya GK. Yace malam, menene hukuncin siyar da Bible ga musulmi?
To Bible shine littafin da ya kunshi Attaura da kuma Injila. Wato littafin Attaura shine littafin da aka saukar annabi Musa alaihi salam. Injil kuma shine wanda aka bawa annabi Isa alaihi salam. To waɗannan littattafai a tsawon tarihi sun gamu da canje-canje da gurɓatar da su da shigar da abubuwa da yawa wanda ba gaskiya ba, da abubuwa da yawa na tarihi, da shigar da wasu maganganu da sunan maganar Allah, ba gaskiya ba maganar Allah ba ce, duk da asalinsu ga yadda suke littafai ne na annabawa, to amma an shigar da ƙare-ƙare da canje-canje da jirkice-jirkice a cikinsu. Akwai abubuwan da ake tabbatar da Allah uku ne, ko ake tabbatar da cewa Isa dan Allah ne alaihi salam, ko kuma abin da ya shafi cin fuskar annabawa da zargin su da manya-manyan laifuffuka kamar zinace-zinace da shan giya, kai har da ma zina da ƴaƴansu mata, da duk a cikin waɗannan tafin akwai a jingina annabi Nuhu, ko annabi Dawud alaihi salam, ko annabi Suleiman, a jingina masa manya-manyan abubuwa wanda mutum shi a karan kansa, kuma mutum ba zai so a jingina masa ba, ko a jingina ma wani nasa waɗannan ayyuka bare annabawan Allah. To duk wannan littafi ya kunshi waɗannan abubuwa da yawa, da wasu maganganu da batsa wanda ba su zo su faɗu ba ma kwata-kwata. To kaga wannan abu ne da ya kamata da yawa jaba a tsarkake annabawa daga gare shi, sannan abin da ake jinginawa Allah na Trinity, wato Allah uku ne, shi ma a tsarkake shi daga waɗannan. To kaga musulmi ba zai so ya da wannan ba, tunda ya ci karo da addininsa, ya ci karo da alkur'anin da ya imani da shi, wanda Allah ta'ala ya laqad kafara alladhina qalu inna allaha salihu thalatha wa laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam. Allah ta'ala ya ce wannan duk kafirci ne, kuma musulmin da ya imani da wannan ba daidai bane a ce kuma yana yada abin da yake aka san sa, haka bai halatta ba.
Sai tambayar da ta fito daga Khadija ta ce, malam shin idan miji ya yi ikirarin cewa idan matarsa ta fita ta to a bakin aurenta, sai kuma ta fita, shin ta kafu kenan? Kuma menene hukuncin saki uku a lokaci guda?
To idan mutum ya ce matarsa, in kika fita ko kika je unguwa ko kika je gida kaza, kin na saki ki, to idan ta fita din dole a nemi kasadin sa a nemi me yake nufi zaka ce to matar da kace in ta fita ka saki ta fa fita yaya ka saki yayi sakin ne ko ko yaya sakin kake nufi ko ko in yace eh abinda ko ji din na faɗa shi nake nufi saboda haka ta saku dama wannan shine saki mutum yayi magana kuma yana nufin abinda ya faɗa to saki yana daga cikin abinda ake koma ga maqasid ce na saki ki a kalmar na saki ki yayi amfani da ita amma yana so ya tsoratar da ita ne to ce in kika fita na saki ki amma a zuciyar sa ne sakin yake nufi ba da ta fita aka je aka ce masa ta fita yace to a gaskiya ni ba wai sakin nake nufi ba ina so ne in tsorata ta dan kada ta fita to anan ba a cewa ta saku a magana mafi inganci daga cikin maganganun malamai amma idan har yace eh sakin nake nufi to ta saku domin kasadin sa ake amfani da shi manufar sa ake amfani da ita tunda har yace manufar sa saki to ta tabbata ta saku saboda haka ana komawa ne a tuntubi shi wanda yayi wannan kalma a jini menene muradin sa da wannan kalma sannan gurgurdan abin da yake muradin sa gurgurdan hukuncin da za a yi masa a idan mutum ya saki matarsa saki uku a kalma daya ko a zama daya to aka ce a kalma daya yace na saki ki so na saki ki saki uku shi ne kalma daya ko a zama daya ce na saki ki saki cewa na saki ki saki cewa na saki ki to malamai sun yi sabani anan galibi majority ko mu ce jumhur na malamai duk ma mazhabobi guda hudu sun tafi akan cewa sakin ya tabbata hudu a uku yace na saki ki saki uku ko yace na saki ki na saki ki na saki ki abinda suke cewa sakin ya tabbata saki hudu a saki uku kamar yadda ya faɗa saboda lokacin sayyidina Umar da ya ga mutane suna wasa da saki duk mutumin da ya irin wannan sakin yana tabbatar masa da shi don haka sauran malamai ma suka tafi akan wannan akwai kuma daga cikin malamai waɗanda suke ganin ba za a lizimta wa mutum da saki uku ba saboda wannan saki na farko ya saba wa sunna saki na sunna shine mutum ya saki matarsa cikin tsarki tsarkin da bai kusance ta a cikinsa ba sannan ta fita in ya dawo da ita kuma wani abu ya sake hada su ya sake ta yayi na biyu sannan ita ma in ya sake dawo da ita kuma wani abu ya sake hada su ya sake ta to yayi uku wannan shine saki wato bayan saki shine ma'ana at-talaqu marratan wato saki saki ne daya bayan daya ba wai saki ne a dunkule ba shi wannan ita ce sunna a wajen saki mutumin da yayi saki uku a dunkule ko a kalma daya ko a lokaci daya to wannan a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zuwa hadisi Abdul dan Abbas a cikin sahih Muslim a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam saki daya ne haka nan yake a zamanin sayyidina Abubakar a matsayin saki daya ne haka nan yake a shekara biyu ta farko ta khalifancin sayyidina Umar sai ya ga mutane kuma suna ta wasa da sakin sai mutum yace ya saki matarsa saki uku ko yace ya saki ta saki goma wato kawai rika kamfato wani lissafi kawai ana faɗa na saki to sai yace to naga mutane sun dauki abinda suke da sauki a kansa sun dauke shi na wasa me zai hana ba za mu zartar musu da wannan ba saboda haka sai ya zartar musu a matsayin horo shi wasu malamai suka ce to kaga anan horo ne yake yi bai kamata ya zama ita ce shari'ar da za ta shafe abinda ya kasance a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko ya kasance a zamanin sayyidina Abubakar ce abinda ya zo a zamanin sayyidina Umar ya shafe wancan hukunci zamanin sayyidina Umar ba a shafe hukunci don haka wannan hukuncin yana nan kuma wasu malamai suna cewa ana duba maslaha ne ana duba bukata kamar yadda shi kansa sayyidina Umar hukuncin da ya yi maslaha ce ya duba to bai kamata a yi amfani da wannan ba a kowane lokaci sai idan akwai maslahar yin haka idan akwai mafsada cutarwa to bai kamata a yi amfani da wannan ba ce ana iya samun cutarwa yayin da aka samu mutum bisa jahilci da rashin sani ko wauta ko fushi ya kwashe shi ya irin wannan sakin na ibn karam maukaciya ce ya saki matar saki uku alhalin ga ƴaƴa tsakaninsu ta yadda idan aka zartar da wannan saki uku din wannan gida zai shiga wani hali ƴaƴa za su shiga cikin wani tararrabi za a shiga cikin wata matsala babba to ba daidai bane a rusa wannan gidan saboda wannan hukuncin sai a duba a ga cewa maslaha anan shine a dawo da su cigaba da zama tunda dai har a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam hakan ake yi. wanda dai har a zamanin sayyidina Abubakar haka ake yi, tunda har a zamanin sayyidina Umar shekara 2 ta farko haka aka rika yi. To ya kamata a duba wannan, a duba wannan maslaha. Idan kuma ka mutum al'adar sa ce ya rika irin wannan, bai dauki tsarin shari'a din da wani muhimmanci ba, to wannan abin shi akan abin da ya nizumta wa kansa, shine abin da sayyidina Umar ya yi. To mutum ne aka san shi, shi daman haka yake a wurin saki, kuma yana da irin wannan katobarar, an ja kunnensa an nuna masa ya ki gamsuwa, to bai kamata a bashi sassauci ba nan, sai a yi masa hukunci da abin da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya yi hukunci da shi na ta'ziri na horo, ba wai a lazimta masa abin da shari'a ba ta lazimta masa ba.
To masu sauraro, alhamdulillahi anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fitoyin rahama a yau. Haka za a iya aiko mana lissakonin tambayoyi ta lambar waya, wato 0805782987474, 0805782987474, ko kuma a adireshin mu na yanar gizo wato fatoyin rahama @yahoo.com, ko kuma a dandalin mu na sada zumunta wato Facebook. Ta haka madadin Shehu Malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Idiyar Lemo, babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin Islama da ke jami'ar Bayero, sai kuma Bashir Idris Ngogo wanda ya sada mu da ku, ni Shehu Bala Kabara nake cewa mu hada wani shirin da yardar Allah.